gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Madina Dahiru mai shani tare da ni Amina Bahari Auna. A duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Za mu yi magana ne akan cibiyoyin da ake kai kan garurun yara. Haka yake Madina, kin san akwai cibiyoyi daban-daban na gwamnati inda ake kai kan garurun yara. Wani lokacin yaran da suka gagari iyaye, wani lokaci kuma yaran da suka bata ko kuma yaran da ƴan sanda suka kama da laifi.
Wakiliyar sashen Hausa a Jos ta ziyarci wata cibiya a garin Jos wadda ke taimakawa wajen lura da irin waɗannan yaran. Ta samu tattaunawa da yaran kansu da kuma masu kula da su.
Muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshinku daga kafofinmu na sadarwa. Kuma yau za mu ziyarci filinmu na tatsuniya. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter da Instagram, inda muka ce menene ra'ayinku akan cibiyoyin da aka yi kai kan garurun yara? Sannan a wannan zamanin da ake ciki, a waɗanne ɓangarori ne ya kamata iyaye su daɗa sa ido akan ƴaƴansu? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Masu saurare, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abdul Karim Suleiman Babangida daga Kuje, Abuja, Najeriya, inda ya ce, "Assalam sashen Hausa na muryar Amurka. Gurin kai kan garurun yara guri ne na koya musu tarbiyya da ladabi domin su zama ƴaƴa na gari waɗanda gobe za a yi alfahari da su."
Amsar mu ta biyu ta fito daga wurin Babandi Mamman Bande da Magaram, ya ce, "Salam yau da gobe. Yau kun kawo tambaya mai sarƙaƙiya. Akwai waɗanda ƙangarar su ta yi tsanani. Zan ce kai su irin waɗannan cibiyoyi na horo ya yi daidai."
To sai kuma amsar Usman Manaka mai ruwa funtuwa, inda ya ce, "Hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lalacewar tarbiyyar yaransu, musamman wajen rashin kula da iliminsu da abincinsu da rashin sanya idanu akan hulɗar da suke yi da abokai. Wanda bana ganin irin wannan cibiyar kangararru za ta yi tasiri ga yara fiye da kulawa ta iyaye da haƙƙin tarbiyya da tarataya a kansu. Da fatan Allah ya shirya mana yaranmu."
Amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Nusaiba Nasir, inda ta ce, "Ni a ra'ayina irin waɗannan cibiyoyin ba su da amfani. Domin idan an kai su maimakon su gyaru, sai ma su koyo wasu ɗabi'un na daban marasa kyau. Iyaye ya kamata su sanya ido akan duk wani motsi na yaransu, waɗanda suke mu'amala da su, a kuma ba su ilimi na rayuwa da zamantakewa na gari."
To sai kuma amsar Fatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau, inda ta ce, "Yau da gobe, gaskiyar magana, mu dai kada Allah ya jarabce mu da haihuwar ɗakan gararre. Ba za mu iya kai shi gidan horo ba, sai dai mu dukufa da addu'ar Allah ya shirya mana shi. Domin haka mijinmu Ado Salati Goma ga Annabar Jau ya koyar da mu, saboda ya sa gaya mana cewa addu'a makamin mu'mini, in ji manzon tsira. Sannan kuma a wannan zamani namu babu ta ɓangare da ya kamata iyaye su daɗa sa ido ga ƴaƴansu face ta ɓangaren wato abokai."
domin ma'aiki mai tsira da aminci ya ce aboki na iya kai aboki aljanna haka kuma aboki na iya kai aboki wuta a ƙarshe muna roƙon Allah ya shirya mana zuri'ar mu baki daya
idan muka je ga Shehu Almir Jaushi kuma ya ce ni ban ga amfani cibiyoyin gangarurin yaran nan ba abin bukata kawai shine iyaye su ba wa yaran su tarbiya yadda ya kamata domin duk wanda ya baiwa yaron sa tarbiya to ba zai taba yadda wani ya karkatar da shi zuwa ga hanya mara kyau ba
to sai kuma amsar Abubakar Abacha Mashina inda yace salam filin yau da gobe matakin farko dai shine iyaye su jajirce wajen baiwa yaron su tarbiya tare da sanya ido sosai akan abokan da yaron su suke mu'amala da su daga kin gaskiya dai sai bata
amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Ibrahim Isuf Agadas yace hakika da farko sakaci na iyaye kan sanya lallacewar tarbiyar yaran su babu kulawa da ilimin su da abincin su da fatan Allah shiryen mana da yaran mu duk duniya mun gode
sai kuma amsar Mustafa Sale Garkin Daura inda yace ya kamace kai uba ka san suwaye abokan yaran ka kuma idan danka ko diyarka sun fita titi idan ba aike ba ka san ina za su je
amsar mu ta gaba amsar hadin gwiwa ce daga Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi tare da Isa Jikan mai saje inda suka ce a gaskiya ya kamata iyaye su sa ido sosai akan yaran su don su gano da wa suke abokantaka da mu'amalar su
To shi kuma Ibrahim Sani ta sharbawa cewa yayi ni dai a gani na ya kamata iyaye su rika sa ido ga yaran su
idan muka je ga Sani Muhammad daga Karmu Abuja yace gaskiya ya kamata iyaye su ƙara mai da himma wajen kula da ƴaƴan su domin ƙara gyara halin su kuma su rinka nuna musu hanyoyi na gari Allah ya taimake su bissalam
to sai kuma amsar hadin gwiwa daga Muawiya Musa Musawa tare da Husaini Mika Rijau inda suka ce ya kamata iyaye su san yaran su suwaye abokan zaman su kafin su dauki wannan matakin yin hakan shine samun saukin su ga yaran su
shi kuwa Sadi MD din Hausa yace hakika duk mahaifi da mahaifiyar da kaga sun kai ƴaƴan su gidan kangaruru babu shakka lamarin tarbiyantar da su ne yake neman yafi karfin su
To sai kuma wata amsar hadin gwiwar daga wurin Nura Abubakar gidan Abba da Shitu Aliyu gidan Abba da Muhammad Sani Darazo da Musa Usman Balarafa inda suka ce Assalamu yau da gobe ikon Allah to mu dai a namu ra'ayin hakika iyaye ne ya kamata su yi wadiyan su horo amma idan ta kama dole to za su iya kai su wajen malamin da zai musu hukunci domin samun tarbiya ta gari koda ko sun girma idan makaranta ce tau za su gyaru cikin himman Allah
shi kuwa Alhaji Kabiru Highlanders yace yau da gobe muna muku fatan alheri da fatan Allah ya shirya mana da yaran mu baki daya amsar mu ta gaba ta fito daga wurin Hamisu Henry Portis kuma yace assalamu yau da gobe wai abinda ka ga ya koro bera daga rami ya fada wuta to abinda yake cikin ramin ya fi wutar zafi abinda yasa na fara da wannan kalmar gani yadda soyayyar mahaifiya amma kaga ta dauke danta ta kai gidan horo to fa abin yayi zafi matuka to yau da gobe shawara ta ga masu irin wannan ya kamata su zamanantar da yadda suke bada horo
ta shi kuma Musa Gonsisi yace gaskiya wannan ba adalci bane yaro ai bai san komai ba
Muktar 2554 yace suna taimakawa wajen daidaita kangarorin yara propaganda ce irin da ƴan jarida kawai yasa ake cewa ana lallata yaran a makarantar
Jama'a yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Jos wato Zainab Babaji da hirarta da wani mutum da ya kai wa yaran nan ziyara da kuma mai kula da su a cikin wannan cibiyar duk za su gabatar mana da kansu
sunana Abubakar Bala Imam Gana ni ne director na ilimi GBS jihar Plato na kungiyar Jama'atul Izalatul Bidia wai kamatu sunna
to me kawo ka nan wurin
nazo ne saboda muna yawon sallah kuma muje nan to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata muyi ziyara ga waɗannan ƴaƴanmu domin mu nuna musu cewa muna kaunan su muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa wato yara wani in kaji wannan abun da ya kawo su kaga in yaran ka za su fita zaka dinga musu nasiya zaka ce in kun fita in kun ga ana fada kar ku tsaya a wajen kuma kar ku je wajen da babu kyau kar ku je wajen da ake hargowa kar ku je wajen da ake taruwa da ba ku da wani dalili ko an yi invitein naku ku je wurin to wannan dalilan da yasa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna so mutum yana cikin damuwa kai taimake shi to yana dadewa ba zai manta da kai ba
ka saurari bayane musamman game da waɗansu me zaka ce akan bayane game da su waɗannan yara abin da yasa ka kawo su nan wuri
abin da zan ce kawai yadda gwamnati take kulawa da su lalle tana kokari kwarai da gaske na gan su ga tsafta gashi suna nan fa suna wanka kuma gashi suna an ce suna koyon sana'a shoemaker akwai tailor akwai kuma abubuwa dai da carpentry kenan akwai suna kokari in mutum ya fita wurin sai ya zama ya samu sana'a abinda zan kara jaddada ma gwamnati wato ta kara jajircewa lalle idan an kawo yara wannan wuri to kamar yadda take kokari to ta dinga waiwatan su a dinga waiwatan su ana duba su ana waiwatan su ana duba su wannan zai kara kyau
duk da yake kai bayanin cewa wato kaga yanda ake kula da su amma daga dukkan alamu bisa ga yanayin wurin da su karan kansu yaran ya kamata akwai koda ba gwamnati ba a ce daidaikun jama'a masu hannu da shuni su taimaka musu
ai daman ni babban muhimmi ma abin da yasa kaga nake ziyartar irin waɗannan wurare da ire-iren waɗansu wuraren maraya addini ya faɗa a yi sannan kuma ina so kamar yadda na gaba da ni suka yi sukan zo wannan wurare sukan taimaka to ni ma shine nake koyi da na gaba da ni ma nake yi domin na ƙasa da ni ma su yi koyi da ni ko kuma abokanai na su yi koyi da ni ko kuma wasu su yi koyi da ni fiye da ni nayi ne daman ko da zan kawo wani abu da aka ci gwa wani abu akwai wanda zai zo kar daman duniyar nan ba ɗaya muke ba yanzu wani zai iya zuwa ya kawo musu abubuwan da ya fi nawa to ni ma kaga in wani ya kawo sai kaga yayi karfi ko daki ne idan gufa ɗaya ne ya rike zai fadi amma in wannan ya rike aka tokare sai kaga dakin yayi karfi to yanzu a ce na kawo naira 1 naira 1 kobo na kawo wani ya kawo 10 kobo wani ya kawo 5 kobo wani ya kawo kaza wato naira 10 naira kaza aka hada kaga zai taru zai yawa to saboda haka wannan shine abin da nake kira kawai duk wanda yake da wani abu kar ya kashe wannan abun yayi kokari ya taimaki wani ya kawo irin wuraren nan irin wuraren marayu irin wannan wurare wurin prison duka a taimaka a dinga yi a kuma addu'a sai ka kasa ta zauna lafiya sai ka ga an rage wato kankararru a cikin kasa
sunana Thomas Davo Pam ni senior warden na Young People's Home
isu wadanne irin yara ne ake kawo wa nan wurin ku
akwai wanda ake kawo daga court akwai beyond parental wanda yaran da iyayensu sun gagare iyayensu so aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani Allah da Allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari ta yi kokari sosai game da abinci da welfare da mu shine ya kamata a dinga attach mana ko an ga an kawo kwayan police guda biyu da maganan a kara mana workforce namu domin mun
san nan gurin ba yan sanda da suke tsaro
ba yan sanda mu ne workers din muke managing kuma masalolin kuma shine maganan mota da za ta taimake mu da mota sai yaran nan mun doke su sai mu kai su kotu mun kai su maybe mu kai su asibiti to damuwan da muke samuwa kuma
to ya batun ma'aikata fa ku nawa kuke aiki a nan wurin
yanzu mu bakwai ne amma staff senior staff din guda biyu ne the principal the vice principal so mu biyar ne da muke abin nan muke rotating muna da security muna da wardens so muna managing sometimes sai mu tashi mu je magana security ba wai za bar ma mutum daya ba
to amma yanzu yara nawa ne a nan wurin
yanzu mu muna da 19 yan presently don kwanakin baya mun rage wajen 10 da wani abu a during lockdown din ma Allah ya taimaka shi chief judge ya dan taimake mu ya rage mana wayansu yara din
an sake su kenan
ya vetting ya duba cases nasu to with this lockdown din shine ya kara rage su
to duk inda aka kawo irin waɗannan yara da laifuka daban-daban za a samu wato hada kansu ko kuma managing nasu yakan zama da wahala waɗannan matsalolin su kike samu
dalilin da wannan damuwa din da nake su ba su ba ma sa su daban-daban wanda yayi homicide muna
wanda yake kisa
wanda yake kisa duk muna hada su a waje da su da musasu tun su sani cewa ga kuskuren da suka yi and sometimes za su interact da abokanansu muna ba su irin games to keep them fit we have strong muna sa musu these programs masu kyau ba masu irin program wanda za a ce ko American film ko irin Nigerian films ka san akwai Nigerian films wanda ana screening na su so kuma damuwar mu shine inda gwamnati za ta ji kukan mu ta kara mana ma'aikata dan cook din ita kadai ne
mai dafa musu abinci
dafa musu abinci ita kadai ne da mu kuma wafo and muka muna manage four din dan jeje ya dan huta sai uku su continue so shine masalolin da muke da shi da maganar mota da maganan ko a samu mana any of these doctors ko nurse wanda za su abin nan
yanzu ba da likita ko nurse a nan ke
ba mu da shi sai dai mukan doke su mu kai su children's clinic a wajen ne mun duba cewa their treatment nasu is very is not costly shi ne mukan rush mu je sai su yi musu tests mun zo da tests din so prescribe mana drugs din ko su musiya sai mu kawo
jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu ji daga wajen su yaran kansu
sunana Precious Barnabas
Precious daga ina
daga from Lagos state
to me sa ka kawo ki nan
no some from
kin bata ne
yes ma
kin bata daga ina kika zo
daga from Lagos ne anka kauni aka kauni yanzu a manage from Jos na shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shine aka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come Jos for here so we come to see and we dey for Jos so don come bring us come here
ba ki san gidan ku bane a Lagos
daga
gidan ku yake
nothing amma daga from Lagos Abeokuta. So baba na tana zama Abeokuta sai mama na tana zama don mama na tare su. Dama ita ajeje ne tana zauna. To yanzu su rabu da mama na tunda su mama na ta tana nan da rai. So su mama na ta fita zo ta mutu rana din ne shine. Shine an jiya mu cewa mama na tare su don ta ma dai for su mu anono my mother.
Da banki fa.
Baba na tana nan. Shine ya doke ne ya ba ma uncle na wen zama da shi so my uncle did want to try rape me so she cannot try so I come run
wato ya so ya lalata da ke
yes ma so da ma uncle da sidan for Abuja ke mun gudu na gudu na bar gida din shi yasa ta yana so ya rape na ni shi yasa na bin gudu
to baban ki bai neme ki ba
na baba na bata sani da sani ba
yanzu ba san inda kike ba
na ban sani ba
su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda yi baban ki yake ba
ina da number uku na ne yanzu an kira shi an ce wai ba shi ba ne ba shi ba don bai waye ni ba yanzu number shi ne ina nan da number shi ya geta ina da shi a kai amma number baba na ba ina ne da shi a kai
Suna na Hamza Sani.
So Hamza mai kai aka kawo ka nan wuri?
Yana suspect ina ne wai na kisa. Ni ba ni ne kisa ba. Na karbo ya ne annin abokina. Wai ana suspect din wani wanda aka kashe ni.
To amma ya abin ya faru?
Ni kawai na zo fitsari ne a main market bayan terminus. Shine shi ya bani wayan sai ya nuna ni ya ce min wai ni ne ya siyar min da wayan. Ni kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni STF na yi wata huda hannun su sai suka kai ni state CID na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu to daga kotu shine suka kawo ni nan yanzu nayi wajen shekara 3 da wajen wata 5 anan
to amma anan me kuke anan
anan muna koyon sana'a muna koyon abubuwa da yawa kaman aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba ne kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau Allah ya dande na fita na daina
to amma shekarun ka nawa
shekaru na yanzu shekara na 18 an kama ni ina da shekara 16 iyaye na ni sai rasu
ya suna na Ma'azasa
to ma'aza sai ne kai aka kawo kana
ni an kashe abokananmu ne guda biyu abokanan yana to an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan aka bi yan banga da safe an zo an gawo wakin da aka zo sai ya gawo wakin yaran aka samu wani dan banga aka bi su da gudu aka samu guda daya aka dake shi a cikin su to sojoji sun zo gidan neman shi suka tafi suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwajin kwana 8 da yin abun ni ina bacci tsakar dare sun zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai bara su da ba an dake ogan su sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan ni kuma a kama ni a kai ni police station na kwana 18 a kai ni state CID sai aka ji da aka kai ni state CID a kai ni kotu aka yi shi lawyer sai yayi magana aka ba da beli na iyayena suka biya to shine sai an da mun dawo kotu ranar 25 ga watan 2 sai an banga suka zo Christian da Muslim sun kai wajen 300 akan su a ba su mu su kashe mu har suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shikenan yanzu za a daukaka karar zuwa high court sai aka yin babban high court aka mai da mu CID aka kai mu high court 5 da aka kai mu high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shara aka kawo mu nan akan da a ba rebelin mu har yanzu kuma Allah bai sa an ba rebelin ba
mu kai shekara nawa
ni gaskiya ban dade ba fa wata 5 ne anan ina da shekaru 15 ne amma a shekaru na ma sun yi kadan aka yi kotun da aka yi amma an kai mu kotun amma har yanzu muna jiran shari'a shi kuma wanda suka cutar da ni ban yafe musu ba yan bangan har yanzu
amma me ake koya muku anan
gaskiya ana koya mana dinki akwai oga jojo yake zuwa ya koya mana karatu karfe zuwa 12 yana zuwa ya koya mana karatu sai mu zauna a can yi habu ya rinka koya mana dinki
to ka ce ba za ka yafe ba kenan idan aka ka fita daga nan za ka je karama
ni ba da dama ba amma ni ko a raina baran yafe musu ba
amma ai ya kamata ka yafe tunda dai Allah ma ya ce ya rika yafewa
ba abun ni sirrike ni mama na jana tana ai ba ni ne laifi ba wani a ciki yana cewa sun kashe ni sun buga mata gura ni abun da ya rike mun a rai kenan baran iya yafe musu ba kuma sun zalunce ni akan laifin da ban yi ba tunda sojoji ma sun zo sun bar ni sai su ne sai dole wanda ya laifi zai dawo to bai dawo ba yanzu ni kuma ga nan ina shan wahala
sunan Ibrahim Adam
Ibrahim to Ibrahim me kai aka kawo ka nan
wurin ana tukuna na da laifin rap ne
laifin
rap
wato fadi kenan
yes
to shekarun ka nawa
shekara na 12
yes amma ka aikata fadin
ban aikata ba an a lokacin da aka ga yani ne nayi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka ce ba ni bane daga baya sai aka saki aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka saki aka mai da ni asibiti aka ce ba ni bane shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID ni ban san komai ba kan abubuwa
yanzu ne aka ce maka nan
kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tunda aka kai ni CID bai je ba so daya ya taba zuwa daga wurin bai saki ya je ba ni kuma babu inda na sani akan kesi
ba mu manta da filin tatsuniyar mu ba
kafin mu karkar shirin namu ga tatsuniyar da wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim ta jiyo mana daga wajen Hawwa'u
ga tanan ku tatsuniyar mu dai zai fara akan kyawa kyawa dai wata yarinya ce kyakkyawa ga hanci ga gashi sai an tsaka yanke shawara tunda ana samun matsala intervita ke suka hana ta fita kawayanta kuma suna so su fita da ita bana ɗaya kawayanta suka shirya suka zo mama muna so kyawa ta raka mu anguwa gaskiya kyawa tana da aiki da yawa in ji mamar mama ki kawo mu taya ta kawo gyaran shinkafa da yawa ta ce gashi ku tsinci suka yi sauri suka taya ta suka tsinci kyawa ta dauko mayafinta suka wuce sai suka je gidan wata kawarsu da suka je gidan wata kawarsu sai suka ce wa za a fara dubawa kwarkwata a fara dubawa kyawa in ji ɗayarsu a fara dubawa kyawa dama sun je wani gidan boka ya ba su laya ya ce a saka a kanta suka fara duban kwarkwata sai ɗaya ta miƙo laya sai aka sa a kan kyawa ana sawa a kan kyawa sai ta zama damo tana zama damo sai suka tashi suka wuce suka je gida mama kyawa ba ta dawo ba mun ce ta dawo saboda mu za mu daɗe a'a ba ta dawo ba shikenan babanta da kaninta kuma sun fito anguwa sai kanin ya ga damo baba ga san damo a kama mu kana so ne in ji baban eh ina so baba to mu je muna dawa in dai bai gudu ba nama alƙawari zan kama maka shikenan suka tafi suka je suna dawowa sai kuma ganin daman a wurin baba to gashi nan ka kama mun baban ya kama sai suka wuce gida baban ya ce bar na yanka maka ya ce to aka dau kaza a yanka sai ta ce kar ka yankan baba ni yar ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu kai daman nan kamar na magana sai yaron ya ce baba na magana kuma da mu yace gashi ka gwada ka yanka ya sa wuga kanin ta zai yanka tace kar ka yankan kani ni yayar ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu to wannan abin fa yafi karfin mu baban ke faɗa bari a kira wani malami na makotan mu ya yanka mana da mannan ko ya san wani addu'ar da zai yi ya yanka da mannan ba tare da magana ba aka kira malami zai yanka tace kar ka yankan malam ni yar ka ce kyawa malamai laya farin jini aibu malami ya ce wannan wani abu ne kullalle da bokaye suka hada da miyagun aljanu insha Allah yanzu za a yi addu'a a tara mutane a zauna a gaban kowa a yi addu'a ma da mannan mu ga abin da Allah zai yi aka tara mutane a dandali aka zo aka shimfiɗa tabarma kowa ya zama malami ya zauna a tsakiya aka fara addu'a ai kuwa sai ga ta ta dawo kyawanta ga shan sura laya ga tsira duk wanda ya furta laki a kansa
kan jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin namu a wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatar da shirin wato Madina Dahiru Mai Shanu da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.